A Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da matakin yin sulhu da ƴan bandiga domin kawo zaman lafiya a ƙasar. A cikin wannan lokaci sojojin ƙasar sun musanta cewa sun gaza a yaƙi da suke yi da ƴan ta'addan. Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya, ya mana fashin baki akan batun sulhu da ƴan bandigar da kuma yanda yake kallon lamarin.
To abin da yake faruwa shine ƴan bindigan nan da ake ta kokarin sasanta kamar yadda Sheikh Ahmed Gumi ya wuce gaba yana yi, sai kaga in an yi tibka sai su warware ta daga baya. Dalilin mutanen da aka rika ɗauka a jihar Niger, alal misali, sai an je an yi sulhu da su, sun yadda sun sako wasu, sai kuma su sake kama wasu. Abin ya zama kamar wani saɓa ta juya ta ake yi. Sun mai da abin kamar kasuwanci, tunda duk wanda aka kama wani abu ake bayarwa a sako shi. To kaga in sun saki waɗannan, in an biya su sun saki, sai kuma su ƙara kama wasu. Abin da ya kamata a yi yanzu ganin yanda ba sa cika alƙawarinsu shine kawai amfani da bindiga. Daga ƙarshe idan wuta ce wuta, wataƙila sa dawo a yi sulhu da su. Amma wannan bai hana idan wasu na so a yi sulhu da su, su fito su yi gaba a zo a yi sulhu da su.
To akwai magana kuma da sojojin Najeriya suke yi cewa neman sulhun nan da ƴan bindiga na ba da alamun sun gaza, kuma ba haka al'amarin yake ba. To kana ganin idan amfani da maganan sojojin ya kamata a yi na kawai ai amfani da wuta a daina zancen sulhun, ko kuma dai kamar yadda kai magana a ci gaba da batun sulhun a wani wuri amma wani wuri ana wuta?
Ya haka ake yi, in an ci za sai a hura, ko da kasashen duniya inda aka yi ta rigingimu, ko na kungiyoyi ne da suke kansu a haɗe, ko kuma na irin waɗannan ƴan bindigan ne, za a ga ƙarshe dai. Idan ma an yi amfani da bindiga, tilas sai an zauna an yi sulhu daga ƙarshe. Amma sulhun daga farko wani lokaci kuskure ne, shi ne yake ba da cewa kaman sojojin ba su da ƙarfi da za su iya tinkara abubuwa. To amma idan aka gwada musu akwai ƙarfin, kuma daga baya su da kansu suka zo suka ce a sulhu, falillahi alhamd, sai a zo a yi sulhu da su.
To ga batun makiyaya da manoma da ake ta kokarin sulhu shekara da shekaru, yanzu kuma wannan batu ya sake kunno kai, shin kana ganin wannan karo ana iya samun nasara?
To ni yanda na gan shi, gaskiya akwai siyasa a cikin wannan harka. Tahowar shekara ta 2023 shine ya ta'azzara wannan, amma da manoma da makiyaya musamman ma a sauran sassan Najeriya, kudancin Najeriya, inda ake ganin irin wannan abubuwan, ai makiyayan nan wasu sun fi shekara 200 a can, ba a taɓa samun wannan irin fitinan ba sai yanzu. Saboda haka ya kamata a duba a ga menene ya jawo ake samun wannan fitinar yanzu.
To yanzu abinda mutane suke tunani, shin wannan sasantawa abu ne da zai iya taimakawa makiyaya, musamman Fulani makiyaya, su iya samun zama a kudancin Najeriya kamar yadda suke zaune a baya?
To ai ni ina ganin maganar siyasar nan fa ita ce duk ta kawo wannan abin. Ya kamata su gwamnonin wannan wurin su tashi tsaye wajen ganin cewa sun shawo kan mutanensu, an daina kai hari kan wasu kabilu waɗanda ba nasu. Idan aka yi haka, to shine za a samu maslaha. Amma muddin za su ga ana kai hari kan wasu kabilun da ba nasu ba, kuma ba sa cewa komai, dukkanin shugabannin wato kudu maso yamma na Najeriya sun yi shiru lokacin da aka kai hari a sasa, sun yi shiru dukkan wuraren da aka kai hare-hare, ba wanda ya fito ya magana. To kaga sun nuna sun yarda da wannan abin da ake ce.
Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya kenan, da fashin baki akan sulhu da ƴan ta'adda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar Filu da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na dala $1.9 trillion da nufin bada gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar Amurka. Gabannin kada ƙuri'ar kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar wadda 'yan jam'iyyar Democrat suka fi rinjaye, kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba. 'Yan majalisar Republican sun nuna adawa da ƙudurin, suna masu cewa yayi yawa ko ba a tsara shi ba don waɗanda suke matukar buƙatar taimakon tattalin arzikin. Shugaban marasa rinjaye na majalisar Kevin McCarthy a ranar Talata ya kira ƙudurin da tsada, rashawa da kuma sassauci. Jami'an tsaron Myanmar sun kai sumame a wata unguwa da ke yankin a yau Laraba, inda zanga-zangar da ma'aikatan jiragen ƙasa da ke yajin aiki don nuna adawa da mulkin sojan ƙasar ta shiga kwanaki 36 a jere. Ma'aikatan da ke yajin aikin sun jagoranci yaƙin neman bijirewa jama'a tare da sauran ma'aikatan gwamnati akan mulkin soja, wanda ya karɓi mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan hamɓarar da gwamnatin farar hula da kuma tsare jagora Ansan Suki da wasu manyan jami'ai suka yi. Ma'aikatan layin dogon sun shiga ƙawancen ƙungiyoyin ƙwadago ta Myanmar a yajin aikin gama gari da suka yi ranar Litinin don marawa masu adawa da juyin mulkin baya da kuma matsawa gwamnatin ƙasar lamba. Jami'an soja sun yi ikirarin maguɗi da ya mamaye babban zaben watan Nuwamba da ya gabata, wanda NLD ta yi nasara da gagarumin rinjaye a matsayin hujjar kwashe mulkin. Hukumar zaben Myanmar ta musanta zargin.
A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka ƙarƙashin jagorancin Hajiya Madina Dauda sun kai ziyarar ta'aziyya a gidan abokin aikinsu marigayi Alhaji Ibrahim Abdulaziz a garin Yola. Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sakwato ya bayyana alhininsa game da rashi da aka yi. Shi ma babban ɗan marigayin ya ce yana son ya gaji mahaifinsa a aikinsa na jarida. Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana rahoto akan ziyarar.
A jawabin da Hajiya Madina Dauda ta gabatar a madadin sauran abokan aiki a Najeriya da kuma sauran ƙasashe, ta yi addu'ar Allah ya gafarta mu marigayi Ibrahim Abdulaziz.
Ina wakiltan gaba ɗaya ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka ne a yau. Ina tafa da abokin aiki na Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. Abu ne da ya kamata a ce da tun kafin yau mun zo, mu duka da muke nan cikin Najeriya, ɗaukacin mu gaba ɗaya wakilan muryar Amurka da abokan aikin mu dake Niger da kuma su da suke Amurka gaba ɗaya. To a madadin dukkan ɗaukacin muryar Amurka, Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya raya abin da ya bari a baya.
Daga sani kuma shugaban sashen Hausa muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da iyalan marigayi Alhaji Ibrahim Abdulaziz ta wayar tarho.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Aliyu Mustapha Sokoto daga Allah ya kalli kuma kana da ku. Ni shugaban sashen Hausa na muryar Amurka kuma ina da shugaban da kyau da manaja su majini Allah ya kawo su lafiya. Shukran an gaishe ku muku da aziya wannan bawa Allah. Ato ina kan sha da rahmatin shi. Waye babbar waye shugaban gidan yanzu a nan ya wanda kuke.
Namiji Abdulaziz.
Me sunan shi?
Abdulaziz.
To sunan kaka ka da ni ko? Yana nan wurin shi wa?
Gashi nan.
Abdulaziz.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, kana lafiya?
Ya gajiya.
So shekarun ka nawa ne?
17.
To kana shawar jage jari dan ko ne zaka? Ka fara?
Na fara.
Na.
A voice of Arewa.
Shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz ya gamu da ajalinsa ne a sanadiyar hatsarin mota ta rutsa da shi a kan hanyar alkalai da zuwa Bauchi. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shirye mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'ari wada harbi su yi da yawan barna ba kariya matuƙar
arewa a yau.
Masu sauraro barkamu da dawowa cikin shirin Arewa a yau. Shirin da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kammala bayanan tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago, Hassan G. Kardo, kan yanda aka fara har wasu makiyaya a yankin arewacin Najeriya suka yasar da sanda suka saba makamai. Hassan Ardo, wanda har ila yau makiyayi ne, ya yi fashin baki don gano inda matsalar take.
Saboda ina ba Fulatani. Idan ba Fulatani yayi laifi ba na shakka in faɗa ba Fulatani yayi laifi kuma akwai yaran Fulani da yawa a ciki aksari su ne amma ba Fulatani ne zan baka misali ba akan Fulani musamman saboda ni a matsayina na Fulatani zan faɗi wannan saboda na abinda na sani ne kuma ni ma na yi kiwo na farko a ce wannan mutum ba Fulatani ne ko aljani ne bai fi ba Fulatani sanin daji ba gaskiyar magana sannan ba Fulatani nan shi ma yana da haƙƙi ya sami karatu ba ilmantar da shi ba dabbobin da yake da shi sun ƙare bai da wata sana'a sannan ina tambaya wai yanzu abinda ake maganar nan Fulani nan da ake zargin sa Fulani yana da kamfanin kera bindiga a ina suke samun bindigogin da ake amfani da su dinnan akwai wanda suke taimaka musu da wayannan bindigogi tunda dai su ba su da kamfanin kera bindigogi waye ke sarrafa musu bindigogin waye ke koya musu to ba su kaɗai bane akwai wanda suke bayan wannan dinnan amma da an immantar da su sun sami ilmin boko da na addini da sauran da harkar rayuwa ba wanda zai shiga wannan harka dinnan idan mutum ya faɗa ruwa ko mai kami kama zai kama saboda ya fito
ambassador Hassan Ardo jika kenan cikin wannan shiri na Arewa a yau da bayanansa suka zo daidai da na tsokacin dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka
abin ya wuce ma na tsara abin ya wuce tunani kuma wallahi wannan guguwar da ta taso kar ka ja mata layi inda za ta tsaya in baka manta ba na taba yin magananci ku tuna Fulani nan fa ba su iya kasuwanci ba ba su iya noma ba wannan kiwon shi suka sani kai in kana daji magarba ta yi gudu kake ka dawo gari shi ko in yana gari gudu yake ya koma daji aka zo ana sace shanun mutanen nan ana tafiya da su in sun tashi sai su je su kai kara wurin hukuma ga fa kayan mu an sata ga inda aka kai kayan kuma kai da kai wanda ya kai kara sai ya zama shi aka kama aka tsare ya rasa kayan ya rasa kudinsa ya rasa mutuncinsa to shi kenan kayan ya kare shi ko bai iya rayuwa a koina ba da ma sai a daji kai kuma da kake cikin gari fita dajin yanzu ya fi karfin ka dan ba za ka dawo ma a garin ba wata rana zai ka ya wuce kai tafiya to yau an kawo wannan filin ai su gidansu ne su ka hana kiwon nan shi ne abincinsu madar da yake abincinsu ita ce abin bikinsu shanin nan su ne kadararsu su ne komai lasin sun kare hukumar da ya kamata ta tsare musu mutuncinsu ba ta tsare ba to yau ta dawo ya zama ba hukuma kawai suka sa gaba ba kai ma da ba ruwanka sun sa ka gaba domin ruwan naka ya shiga ciki yanzu tunda kana kasar.
Alhaji menene kake ganin tasirin tattaunawa da ake yi maganar sulhun nan musamman ma har Dr. Ahmad Gumi na shiga dajin nan wasu suna cewa daidai ne wasu suna sukar wannan tsari.
Tattaunawa da wake tattaunawa bari in gaya maka Naturu ba a ɗaukar kare ai ranar farauta don idan ka ɗauke shi ka ɗauka renan farauta kana dukan sa kwanciya zai yi Fulanin nan ai akwai waɗanda su dama tare suke su Fulanin ne kowane ba Fulatani kowane harkar da ka sani a kowace jiha ya san dan mutumin kirki ya san dan lalatacce da daɗewa sai da na taɓa yin wannan magana a kirawo harkar nan a zauna da su in an zauna da su a ba su haƙƙinsu a nuna musu cewa fanna ta riga ta faru abinda suka saba da shi suke da shi a duniyar nan shine shanun yau ba su da shi a zauna kowane harka ya san wani an sace mai saniyarsa guda kaza ce wani kaza ce babu ita a duba a ga menene za a yi wanda aka sace masa ya ɗari a sai guda goma a ba shi duk inda ɗansa yake inda ya tafi da cewa sai ya kirawo shi ya ce ba ga abin ya samu saboda ba za ka iya barin mutum ya rayu ba yi da abin da zai ci ba kuma zai iya komai ba kuma dole ya ci abinci dole wata rana ya ce ya yi rashin lafiya tun ba su san menene daɗin samun kuɗi a hannun mutane ba muka nemi a gyara wannan abin ba a gyara ba balle yanzu da suka san cewa za su tare mutum su dauki su ajiye